الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب مع الدجيج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من شاترا قوات شوال لأكالي دا لساف وقمت من الفرما سركم مسلمين إجراء أنه صلى الله عليه وآله وسلم دبو إياد لديه دو دا أربعين دا بقوي وان دا يديدي دا بقوي قوات هدو شكرا دبو بيدا أشرين دا شرا وان مسلا تي نتنا وادا شيخ عثمان أمبو ديو a wannan unguwa ta Sanusi cikin wannan gari namu na Kaduna, inda muke gabatar da karatu cikin littafin Asalibul Mujrimina fi Tasaddi li Da'watil Mursalina wa Aqibati Zalika, wato uslubi na masu kunnan kashi da yadda suke fatan na fito da da'awar annabawan Allah da yadda daga ƙarshe take kayawa. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Wannan shine majalisi na 107 ga wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na 327 da 8. To malam yana maganan ya kawo na 6 cewa al-uslubus salisu man'ur rasul wal mu'minina min al-hijra. Akwai lokacin da makiya Allah bayan sun hana ku addini a gari sai ku ce to bari ku bar garin ku je inda za ku samu dama ku bauta ma Allah, shi ma barin garin a toshi a ce ba za ku bar garin ba. Shi ne malam ya kawo yadda waɗannan mutanen yayin da suka san manzon Allah yana shirin barin garin Makka da irin matakin da suka ɗauka kada annabi ya samu daman barin garin Makka ba, da yadda aka zo aka dinga cutar da wasu hatta wajen hana su fita, sai ya kawo misali da Ummu Salma. Shi ne sai malam yake cewa mun mummuni aminul hijra ta aida, daga cikin waɗanda aka hana su yin hijira har yanzu shi ne akwai wato Abu Yahaya Suhaibur Rumi. Akwai Abu Yahaya shi ne Suhaibur Rumi. Shi Suhaibur Rumi ana ce masa Suhaibur Rumi saboda yana daga cikin mutanen da bayan da ya karanta waɗancan littattafan na sama Injila da At-Taura, to cikin abin da ya karanta cewa annabin da Allah zai aiko na ƙarshe, Allah zai aiko shi a ariyar da yake da yawan dabbini, sai kuma ya kalla a lokacin ya ga babu inda ya tara tirin dabbini irin Jaziratul Arab yankin Makka da Madina. To mutanen da ke zuwa kasuwanci ƙasar Rum sai da ya biya su kuɗi tsunzurutun kuɗi ba don komai ba, kawai don su kawo shi garin Makka, saboda yana jira ko Allah maɗaukakin sarki zai sa in Allah ya aiko annabi su ci karo da shi saboda neman gaskiya. Waɗannan mutanen sai suka yaudare shi a hanya, sai suka siyar da shi a matsayin bawa. Shi ya sa ko da annabi ya zo ya karɓi musulunci sai ya zamanto yana daga cikin mutanen da suka sha baƙar wahala a Makka. Lakinnahu sai dai shi Suhaibur Rumi iftada nafsahu bimalihi, ya fanshi kansa da dukiyarsa fatara kuhu sai suka kyale shi. Wadhalika, wannan ya faru annahu yadda al'amarin yake, lamma arada alhijrata, lokacin da ya nufin hijira, lahiquhu sai suka bi shi. Wa qalu lahu, suka ce masa ataitana su'ulukan haqira, ka zo garin nan baka da kosishi kana kastantacce wulaƙantacce, fa kasura maluka, indana dukiyarka ta yi yawa a gurinmu, wa balagta allazi balagta, ka kai matakin da ka kai tunda ya iya kere-kere ko da ya shigo garin Makka, an yaudare shi an siyar da shi a matsayin bawa, daga baya ya samu ƴanci sai ya zamanto wannan aikin da yake ya ba shi damar tara dukiya a Makka, da Allah ya aiko manzon Allah sai ya shiga addinin musulunci, sai ya zamanto yana daga cikin waɗanda aka azabtar da su a Makka baƙar azabtarwa. saraka hatta hadisin gulam da ke riyadu salihin babu sabar ga annabi ya bada labari dalilin kawo hadisin annabi ya fade shi irin su sahibul rumi dan annabi ya lallashe su ya ba su hakuri ki an suna fuskantar matsala to ga wata al'umma kafin su da irin kalubalen da ta fuskanta da yadda ta yi hakuri akan addini thumma turidu an takhruda bimalika wa nafsika sannan yanzu kana so ka bar garin nan da dukiyarka da kanka wallahi la yakunu zalika ba yadda za a yi hakan ya faru faqala lahum sai yace musu ara'aytum in ja'altu lakum mali shin yanzu ba ku ganin idan na dauki dukiyata na ba ku a taklauna sabili za ku kyale ni tunda bayan ya fita ya bar garin makka saka ji labari sai aka dauki tawaga sai aka bi shi to da aka cin mai a hanya ne shine ake wannan tattaunawa da shi shi yana nesa su suna nesa qalu sai suka ce na abi qala sai ke cewa ko inni ja'altu lakum to lallani na sanya gare ku wa fi riwayatin a watar wayan annahu lamma hajara yayin da ya hijira ko hajara tabi'ahu nafarun min al-quraish sai wata jama'a cikin quraishawa suka bi shi fa nazala ar-rahilatihi sai ya sauka daga kan dabbarsa wantasala ma fi kinanatihi sai kiro kibiya daga cikin kubanta in maƙala sannan sai ce musu ya ma'ashar Quraish ya ku Qurayshawa laqad alimtu kun sani anni min armakum ina daga cikin mafi ƙwarewar mutane wajen harbi ma'ana za ka iya cewa irin mutanen nan da ake ce musu snipers ake cewa ne chuck shooters ko wanda in suka harba da ya fi musu intaje to shine yace musu kun san ina daga cikin mafi ƙwarewa wajen harbi shine laqad alimtum anni min armakum rajulan ina daga cikin mazaje waɗanda suka fi kowa ƙwarewa gurin harbi kun san wannan yace musu wai wallahi ina rantsuwa da Allah la tasluna ilayya ba za ku iya kawowa zuwa gare ni ba hatta armi ya kullu sahmin mai fi kinanati wannan kwari da bakan nawa sai idan na iya karar da duk kibiyar da ke ciki sannan za ku iya karar su wa kaina da kuma kaga ai kwari da bakan yana daukan kibiyoyi da yawa ko to kuma tunda in ya harba bai kuskure sai ya samu to wata kila gwargwadon adadin kibiyoyin da zai saki gwargwadon waɗanda zai kashe kafin a kawo a so kansa shi yasa ya faɗa musu wannan sai ya ce sun ma'adribu bi saifi sannan bayan na yi harbi in kibiyar ta ƙare ba kuma kama hannu zan yi ba zan zara takobi ne ma baki ya fi yadi minhu shay'un matuƙar takobin yana hannuna to zan ci gaba da insara asara ne qalu suka ce na mu mun san wannan falamma qadima wato suka ce sun fi yadi minhu shay thumma fa'alu ma shi'tu yace daga baya in na karar da kibiyo na zaro takobi na aka yi sari in sara idan kuka kai ni karshe to a lokacin na idan kuna iya abin da kuka dama a kaina wa in shi'tu in ko kuna so dallaltukum ala mali bi makkata dukiyata da na baro a makka sai in faɗa muku ina dukiyar take ku koma ku je ku ɗauka yanzu zaɓi biye bayar ko dai su tsaya daga inda suke ya faɗa musu dukiyar da suke ganin ya zo makka ya arziki bai kamata ya taho da ita ba dama bai taho da komai ba su koma su je su ɗauki dukiyar in ita ce matsala in kuma ba za su yi ba to daga nan duk wanda ya motsa to shi kuma ya ce zai sako kibiya zai yi harbi sannan idan kibiyar ta ƙare zai zara takobi ba wai kawai zai kama hannu bane ya jira ya zo kawai su kama shi sai su kwantar da shi sai yadda suka ga damar yanka shi ya ce a'a ya ce wallahi zan zara takobi ne za a yi tare in sara ne har sai na tabbatar kun kai ni ƙasa a lokacin ne in kun kai ni ƙasa sai ku yi abin da ku ga dama ko kuma in nuna muku in faɗa muku ga inda dukiyar take ku je ku ɗauka wa kallaitum sabili in na faɗa muku inda dukiyar take za ku kyale ni qalu suka ce na'am yanzu za mu kyale ka an fahimta ai to da wannan ne malamai suka ce babu yadda za a yi sahabin annabi ma ƙarya. Shi yasa kaga inda sahabbai sun san cewa zai iya ce musu su koma akwai dukiyar babu, kaga baban musulmi ba ne wanda suka biyo shi rayuwarsa suka yi nema. A lokacin na ba dukiyar a gurin zai ce musu tana maka ne su koma, amma suna jin cewa a lokacin da ranshi suke nema ba zai iya musu ƙarya ba, babu dukiyar a guri kaza ya ce musu su koma. Akwai kai yanzu in kai ne aka biyo ka kace akwai abu a guri kaza a koma, wallahi ba za a yi da shi an ta saka gaba, saboda akwai tabbacin cewa za ka iya yin me. Amma kaga wanda suka biyo shi ba musulmi ba ne, amma suna jin cewa ba zai ce musu akwai ba su koma babu, ba zai iya musu ƙarya ba ko a wannan yanayi. Shi yasa na sha faɗa na ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abinda Allah ya ɗabi'anci larabawa da shi a lokacin suna yin abubuwa wanda ya fi ƙarya muni ta fuskar alaƙa tsakanin ɗan adam da Allah, amma saboda lokacin da za su ɗauki addini su isar da shi kar ya zamanto babu aminci tsakaninsu da al'umma da za su isar wa da addini. Shi yasa kaga ba su yadda ba ko da suna kafiransa tarihi ya roƙi cewa sun taɓa yin ƙarya. Shi yasa ga waɗanda suka biyo su haibun Rumi kafirai ne, amma ya ce musu wa in shi'tum dallaltukum ala mali bi makkata wa kallaytum sabili, in kuna so in faɗa muku inda na baro dukiyata a Makka ku gane. Suka ce eh mun yadda. Sai ce to na baro in kun je gida ku duba guri kaza da guri kaza da guri kaza a wanda kuke tsammanin na dukiya na baro shi a can. Yasa na faɗa a tafsiri bana na ce da yawan mutane kaga dai zina tana daga cikin abin da yake da muni ku, amma wallahi ba su san cewa rantsuwa da Allah ba mutum ya haɗa ya ƙarya ya fi zira muni. Na sha faɗa na ce duk bala'in da muke ciki yanzu asali fa rantsuwa da Allah akan ƙarya ya ja mana wannan shiga wannan bala'i. Saboda shi annabi Adamu yadda ya san Allah ka kalli alƙawarin da suka yi shi da Allah cewa walaƙad ahidna ila Adama min qablu fa nasiya, amma wani zai rantsewa annabi Adamu da Allah ya mai ƙarya wannan ce fa ta sa aka sako da annabi Adamu daga aljanna. Da ƙiri-ƙiri yanzu sai kai mutum ya zo yana shugaba yana magana yana rantse ma 'yan ƙasa da Allah a kan ƙarya, shi ya san ƙarya yake, sannan masu sauraron shi sun san matsalin shi ne ƙarya yake. Da shi ne sai ya ce na yadda, sai ya faɗa musu sai suka yadda cewa za su koma. Falamma qadima ala annabi sallallahu alaihi wasallam almadinata, lokacin da ya gabata ya zo Madina qala, sai manzon Allah ya ce rabbi arif wa rabiha albay' abaya haya, wannan ciniki naka wannan kasuwanci naka yayi riba. Rabiha abaya haya, sannan abu ya haya shi Suhaibur Rumi al-Kunyi sake nan ya ribauta. Wa nazala sai ta sauka, Allah ya saukar da ta wa minan nasi, akwai daga cikin mutane man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah, wanda yake siyar da ransa saboda neman yarda Allah, wallahu ra'ufun bil ibadi. To kaga Suhaibur Rumi, to shi yasa nace ba karamin zalunci bane mutum ya yanki abin da ya faru da annabi a shekara 13 a Makka, sai ya zo ya dasa tarihi hijirar annabi da abin da aka yi wa annabi kafin shekara 13, shi yanda kariya yake ramawa yake a kan abin da aka bi, sai ka yanke wancan zangon na shekara 13, sai kai ka ɗauko ayoyin jihadi sai ka ce annabi yana da alaƙa da ta'addanci, kai baka kalli abin da aka bi ba. Wa misalu zalika, misalin wannan sana al-mushrikuna, mushrikai sun aikata bi kulli man arada al-hijrata, ga duk wanda yake so ya hijira min al-mu'minina, cikin mu'mini illa man kharaja mustakfiyan, sai wanda ya fita a koyi aw kanat lahu man'atan wa quwwa, ko yake da ainihin wato wata dama ko karfi. Ka qawlu Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa amsalihi, kaman Umar da mukantansu. Falam yajru'u ala man'ihi, ba su yi ƙarfin hali ba wajen hana shi. Wa qad baqiya fi makkata ba'd al-mustad'afina, masu rauni sun ci gaba da zama a Makka min al-mu'minin cikin masu imani la yastadiuna hilatan ba su da wata dabara wala yahtaduna sabila ba za ma su iya shiryuwa zuwa ga hanyar da za a hijirar ba hatta ajina Allahu bil farji har sai da Allah madaukakin sarki ya musu izini cewa to mafita ta zo wadalika yawma fathi Makka wannan ranar da annabi ya zo ya fatahu Makka حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أسير من ذا الله يتي لا هجرة بعد الفتح ودقين ذكم باب هجرة باين أن يفتح مكة ولكن جهاد ونية سيدي جهاد لكمانية وأن أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير أو كفي نن الإمام البخاري كاو وأن لا هجرة بعد الفتح ضد لا سي nafiya da jinsi to ba tana kore kowane nau'in hijira bane tana nufin la hijrata ba'da al-fath hijira daga makka zuwa madina babu bayan annabi yayi fatahu makka amma habbu ba hajjibi anan in an hana ku ku bauta ma Allah za ku bar nan ku je inda za ku bauta ma Allah ku bar nan shine dalilin da yasa Allah ya ce ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a ya ku bayi na kasata tana da yalwa innan an hana ka ka bauta ma Allah to ka tashi daga inda baka da ikon bauta ma Allah ka tafi inda kake da ikon ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala wannan shine dalilin da yasa sai Shehu Usman da lokaci yayi na sai sun hijira anan kasa suka hijira suka ainihin wato barka kuma shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya bada labari annabi ibrahim a cikin suratul ankabut cewa lalle yayi hijira dan ya fada maka cewa to yadda annabi ibrahim yayi hijira to wannan ishara ne na cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ma zai ainihin wato yayi hijira tunda ba an zo an dauke shi an sa shi a wuta ba dan a kona shi Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi bayan tattaunawar da aka yi da shi da su ta hujja da hujja daga ƙarshe da suka gaba su da hujja Allah ya ce fa ba kana jawaba qaumihi ba abin da ya kasance amsar da mutanen annabi ibrahim da su bar illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah min an-nar Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin li qaumin yu'minun wannan bayan an tseratar da annabi ibrahim daga wuta da ya tashi bai shiru ba wa qala sai yace musu inna mattakattum min dunillahi awsana abinda kuka riki wanda ba Allah ba kuke bauta masa gumaka ne sannan mawaddata bainakum fil hayatid dunya kuna tsananin kaurarsu a wannan rayuwar ta duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da gobe alqiyama sashi zai tsine wa sashi sannan wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasir Allah sai ya fa amana lahu annabi lut sai ya gaskata shi akwai fa amana bihi sannan akwai fa amana lahu dama annabi lut yana kan fikira ta addinin musulunci musulmi ne sai ya gaskata annabi ibrahim domin in ka ce fa amana bihi to yanzu annabi lut ba musulmi bane musulunta ne wanda kuma wannan ya saba mu tsarin da Allah ke aiko annabawa su rayu akan kafirci sannan daga baya su dawo akan addinin musulunci Allah bai taba yin wani annabi haka ba to nan ne annabi Ibrahim yace wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-aziz al-hakim yace zan yi hijira daga nan annabi Ibrahim ya bar inda yake hijira to shi yasa tun da suratul ankabut ne to yadda ka ganin annabi Ibrahim yace inni muhajirun ni zan yi hijira to haka a cikin suratul ankabutin Allah madaukakin sarki ya faɗa wa manzon Allah da waɗanda suke tare da shi cikin sahabbai na farko da yake musu ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a kasa tana da yalwa sai yake fa iyaya fa abudun ni kadai za ku bauta ba to daga ciki ka san dan adam in ya saba da guri kuma a ce dukiyarsa tana guri sana'a ce ana da buƙatar ya bar gurin ya tafi inda bai saba ba akwai wahala to da Allah ya faɗa musu cewa ya ibadiyal ladina amanu inna abdi wasi'a fa iyaya fa'budu to kaman wasu za su yi tambaya to in mun bar nan ya za a yi wadan ya za mu rayu Allah madaukakin sarki sai ya faɗa musu cewa وكأين من دابة لا تحملها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم أي باكوبا ما دبو بي ديوا عنو ني إيه بأرزكي سكي روكي دا شيبا انسكا تاشي دا سافي أما كافي نما الله مدفت انسكي شيكي مسعيني هو تو أرزكي دم تو شيسا كغسي دي كرشن وتو سورة الله مدفت انسكي يلون شيء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لماء المرسلين تو شيني ونن كينا daka surat al-ankabut sai ta ishara cewa za a yi hijira shi yasa muka ce duk inda Allah ya ambaci kalmar munafiki cikin Qur'ani sama da guri 30 da wani abu duk inda kaga Allah ya ambace shi to ya ambace shi ne a sura ta Madina banda surat al-ankabut nan ne kadai Allah ya ambace kalmar munafikai sura makkiya wannan ishara ne cewa annabi ba zai ƙara rayuwar shi a makka ba dole sai ya bar makka ya tafi madina shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan to wa minan nasi man yaqulu amanna billahi a cikin mutane akwai wanda zai ce maka yayi imani da Allah amma fa idza uziya fillahi in aka cutar da shi akan hanyar Allah Allah sai ya ce ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai sanya wannan jarrabawar da ya samu ta hannun mutane kaman wata azaba ce daga gurin Allah Allah madaukakin sarki yace wala in jaa nasrun min rabbika idan wani taimako ya zo daga wajen Allah ne kulunna sai su ce inna kunna ma'akum ai dama muna tare kaga wannan a makka ne amma me yasa Allah yake faɗa cewa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka adabillahi Allah sai ya ce a walaysa Allahu bi'alama bima fi sudurul alamin wannan takariri ne tabbas Allah ya san abinda mutane zukatan su ke dauke da shi na nagarta ko rashin nagarta nasu nashi ne bai ko ba nashi bane sai ya ce wala ya'lamanna alladhina amanu lalla wa inna wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqina Allah ya san masu imani sannan kuma ya san su wayewa suwaye munafikai to haka da wannan jarabawar ta makka ta kare nau'i biyu ko wanda ya yadda ko wanda ya yadda ana zuwa madina sai aka samu na uku mazabbi na baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula'i kadan garan bakin tulu kenan ka ki shiga ka ki fita eh a karka a kar tulu a bakka kuma ka bata ruwa haka munafikai suke al uslubu sabi hanya ta bakwai من المؤمنين من حقوقهم المالية حان مؤمنين حق سندوكيا وقد سبق تقريبا يا قباتا كأن خبر صهيب رضي الله عنه لابان صهيب الرهو ومن ذلك أيضا لقتكم وانا ما حصل لقباب بن الأرض رضي الله ففي صحيح يا قتكم بخاري واتو عنه رضي الله عنه أنه قال ياتي كنت قينا في الجاهلية وكان لي على الآس بن الوائل دراهم ناكسا من شيء إنا ين أيكي أجاهلية سيدا منتو إنا دوس درهم ومي أوجن آس بن وائل فأتيته سيدا دو قلنسا أتقاداه إنا نيمن يبان باشن قدن لك يهنيشي فقال سيدي لا أقضيك بدن بياك با حتى تذكر بمحمد حسكا كافر كابر النبي محمد فقلت سينتي لا والله لا أكفر بمحمد كاغا كودي فيك يبنشي يا ذو ياتي يباشي كودينشي ميتي وازي باشي كودي أما شرطي سين يابر الدين المسلم فننزي بياشي سيتي آ والله بدن كافر كدا النبي محمد با حتى يُمِيتُكَ اللَّهُ حَسِي إِلَنْ أَلَّا يَاكَ شِيْكَ ثُمَّ يَبْعَثُكَ سَنَّنْ إِنْ يَتَّعِدَّكَي سَنَّنْ إِنْ أَلَّا يَاكَ شِيْكَ يَتَّعِدَّكَي تُو نَا يَدَّا إِنْ كَمُتَكَ دِي كَدَاوُتُ نِكُمَ لَمْ فَدَا قال سيتي فدعني حتى أموت تُثِنْ لَا كَنَيْكَ جَالِنْ حَسِيْنَا مُتُ ثُمَّ أُبْعَثُ سَنَّنْ أَتَّعِدَّنِي إِنْ أَتَّعِدَّنِي فَأُوتِيَ مَالًا وَوَلَدًا ذَا أَبَانُ دُوكِيَا دَيْآيَا ثم أقضيك سننسي إن بياك فنزل سيوانا آية تسك أفرأيت الذي كفر بآياتنا Allah yace baka ga wanda ya kafirce mu ayyun mu ba wa qala amma yana cewa la utayanna malan wa walada in yace yadda ka ganna babban mutum a nan duniya a lahira ma tan tan inda za a je a mutu a dawo ni mun babba ne idan a bani dukiya da ƴaƴa da yawa shi yasa Allah yace atala al-ghaib am ittakhadha inda rahmani ahada shin ya leka gaibu ne ko sun yi alƙawari da Allah ne amsar a'a shi yasa Allah yace kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-adhabi madda to kaga ana bin mutum bashi a ce ya biya yace sai in an fita daga addini yace kuma in an mutu in an ji an dawo yadda ka ganna a nan duniya babba ne to lahira ma ni babba ne ka bari in an bani a can lahira sai in baka kaga sai a hankali wannan yana daga ciki fa in hasala almu'minuna ala huquqihim almaliya idan mu'mini suka kai haƙƙin su na dukiya ya tabbata a hannun su lada almujrimuna ila to sai mujriman nan sai su sake canza hanya zuwa ga al-uslubu sami shine man qiyam ad-dawlati al-islamiyya ku kalli hanyoyin da suke daga wannan in bata ci ba su canza su koma ne wannan a hana hijira a hana yaduwar addini a hana da'awa duka in bai yi ba to yanzu yaya za a yi a hana daular musulunci in ta tsayu shine kar ta tabbata laqad kana akhsha ma yakhshahu al-mujrimuna haqiqa ya kasance mafi tsoron abinda masu kunnan kashi suke jin tsoro min a'da'ir rusul na makiyaman zanni wa huwa an taquma lir-rasuli wal-mu'minina dawlatun tahmihi shine a ce annaba da sahabbai akwai wata daula ta musulunci da za ta kafu wacce za ta ba su kariya ita kuma daular musulunci asasan abin da ke kafa ta zama tabbaciya ilimi ne ba rigima ko hayaniya ba da haka masu cewa wai ba yadda za a kafa daular musulunci wai sai an yaki wannan magana banza ce ƙarya ce ba gaskiya ba ne sai ka koma tarihin daula ta farko da aka fara kafawa ta musulunci a Madina yaƙi ne ya kafa ta ko karantarwa ne ya kafa ta karantarwa ne shi ya kafa ta an fahimta ne shi fa yaƙi a fahimci fa lalura ne wannan yasa kaga manzon Allah ya ce la tatamannaw liqa'a da ku daina fatan Allah ya kawo nan da za a haɗu da makiya fa sallallahu alaihi wa sallam ku dinga roƙon Allah ya kawo zaman lafiya amma in abu ya riga ya zo a matsayin jaraba ba yadda za a yi to shikenan sai a yi sai a karɓe shi haka saboda lokacin da da'awar zazzakiya ta fara kusan da wannan aka dinga rudan matasa a wancan lokacin ana ce musu wai ba yadda za a kafa daular musulunci sai an zubar da jini an yaki sannan daular musulunci za ta kafu to kai kuma kana yin karatu ka san abin da ya assasa daular musulunci a Madina kafin kafa ta da annabi hijira da ya zama shugaba ba wanda aka kashe karantarwa ne ya kafa ta to in ana yi a hankali a hankali a hankali abinda ba kai tsammani yana canzuwa ba yana canzuwa yanzu nan kasar kafin bayyana Mala Bakar Gumi yana cikin matsalar da muka samu da aikin soja da wasu ayyuka na tsaro mafi lalacewar cikin mu ne ke shiga sai da malam ya zo yayi ta kira a tashi a yi ne a shiga sai na mun to yanzu duk wanda baka yi tsammani ba yayi karatu ya kai wata mustawa ta ilimi da mahaddata Qur'ani kusan kowane bangare na aikin tsaron nan musulmi kana iya samun su da wannan ne muke sare ta biyar da kake ganin bannar a hankali nan gaba Allah zai ci gaba da kawo gyara ta hanyar karantawa a haka kuma abin da ya tabbata ta hanyar ilimi wajen gyaruwa to shine kuma rusa shi yake da wahala bayan ya tabbata amma abinda hayaniya ta zo ta kafa yadda hayaniya ta kafa shi rana ɗaya zo ya kafu to kuma hayaniya in ta zo rana ɗaya za ta wargaza abu shikenan abin ya kama gaban shi to shine sai yake cewa watakunu qa'idatu sai ta kasance ƙa'ida ce litajammu'atihi don haɗuwar su sannan wa muntaliqan litaharrukatihim wa nishaatihim sai ta zamanto matattara ne wajen motsin su da nishaɗin su wale ajalin hada saboda wannan ne sa'au suka yi aiki bi kulli juhudihim da duk kokarin da za su yi ila man iqyam hadhihi ad-dawla wajen hana wannan daular ka ta tabbata walƙada da yin hukunci alaiha a kanta fi mahadiha wajen shimfiɗa wannan daula ɗin bal kai ba wannan ba ƙabla an tawallada gabanin wannan daular ta haihu wa kanat ula muhawalatihim alfashila fi dalika wannan ita ce farkon ƙoƙarinsu wanda ya watsi ma ta'aqadu alaihi min as-sa'i shine abin da suka kulla a kansa na aiki ila qatlin nabi a kashe annabi qabla hijratihi tun kafin annabi ma ya hijira a kashe annabi kar a bashi damar ma da zai fita dan in ya je wani gurin to zai iya kafawa a cikin shi yasa shaykhul islam ibn taymiya da yana kurkuku abin da ya faɗa kenan yace in kun kashe ni in yi shahada in kun banna a kurkuku in samu lokaci in yi kalwa in yi nazari in yi karatu in yi rubuce-rubuce ya ce in kuma kun kore ni in yi siyaha in ji doron ƙasa in yaɗa addini so galibin rubuce-rubucen da ya yi a kurkuku ya yi siyara zaune yana ba za mu jabar ba saboda ya samu lokaci yana kurkuku wasiƙar da ya je ya rubuta wa Chief George mai shafi wajen 5,000 to sai ka lissa ba ka gani wasiƙa na da shafi 5,000 ko littafi ne yanzu littafin nan duk girmansa da muke karantawa bai kai shafi 5,000 ba wannan littafin duk girmansa ga baki ɗaya in ka lissafa zai ba ka shafi 584 ne fa duk girman littafin nan kuma gaba da baya shafi 500 bai kai shafi 600 ba to sai aka ce ya rubuta wasiƙa shafi 5,000 to lalla in za a mai da wannan wasiƙar mujalladi nawa zai zama kaga mafi karanci ya zama bolin 10 saboda ya samu wa ya samu lokaci yana zaune a prison bai zuwa ko'ina ya sa Ibn Taymiya ya ce in kun kashe ni in yi shahada in kun ɗaure ni in yi kalwa in kuma kun kore ni to zan tafi doron ƙasa in yi siya dan zai bani damar in je in yaɗa addinin Allah saboda haka sai ku zaɓa to shi yasa waɗanda ba su sani ba idan suna bibiyar littattafan Ibn Taymiya za su ga akwai idrakatu da aka mai da yawa wata matsalar zai hadisi yana cikin Bukhari bai Bukhari yana Muslim wata matsalar zai ce hadisi yana cikin Muslim bai cikin Muslim yana cikin Bukhari wata matsalar zai ce hadisi yana cikin Tirmidhi bai cikin Tirmidhi yana cikin Sunan Abi Dawud saboda ni takka dauka rubuce-rubucen da Ibn Taymiya yake kaman mu ne yanzu da littattafai a library duk matsalar da mutum zai rubuta sai ya tattaka ya dauko littafin ya buɗa wallahi ba haka matsalar take ba littattafan ilimin a ƙirji yake to da ka duk abin da za a rubuta na ilimin istihdarin sa kawai ake a ƙwaƙwalwa shi yasa littafin shi aqidatul wasiyya da ya rubuta tsakanin azhar zuwa da asr ya rubuta littafin kuma tambaya aka zo aka mai akan wasu matsaloli na aqida tsakanin azhar zuwa da asr wannan alƙalami irin wannan wanda yake mai fin nan wanda zuba ta wajiyar kawai ake wani lokacin ya ɗauke shi ya ɗora a kan takarda sai in ya ƙare sannan a sake zuba wani haka ake yin rubutu wanda ka irin su min hadis sunna da waye da waye da Ibn Mutahhar al-Hilli ya rubuta littafin wato a littafin shi da ya zo zai yi raddi min hadis sunna duk yana daga cikin littattafan da ya rubuta ba wai littattafai bane ake da su a aji buɗewa ake a ɗauko wannan a karatu kawai zubo shi ake yi da kani don ba inda yake rayuwa ko littattafan ma babu an fahimta a yi to shi ne sai yake faɗa cewa tun makuru dihin sannan sai fa tafsiyo ma badiri ranan badarin ada isri da ja ta irihim a kan bayan ya za a yi ayarinsu ya tsira na kasuwanci wa ƙaula abi jahalin da maganan abu jahal lamma a shara ba a duhun durruzu yayin da sashe suka yi ishara cewa a dawo ya ce wallahi lanar ji ba za mu dawo ba hatta nari da badarin har sai mun gangara badar can da za a fita badar wasu suka bada shawara a dawo yace wallahi ba za mu dawo ba sai mun gangara fa nuqimu alaihi salatan za mu zauna a Badar kwana uku fa nan harul jazu ba za mu yanka raƙumai wa nata'amu ta'ama za mu ci abinci a gurin wa nasqil khamra za mu sha giya a gurin sannan a wata azifu alaina alqiyam yan mata za su rawa da waka a wannan wajen wata sumu bin al-arabu sannan daga lokacin larabawa labari zai kai musu a duniya wa bi masirina wa jam'ina da tafiyar mu da kuma taron mu wala yazaluna yahabuna na abadan larabawa wannan karin in suka ji irin fitar da makai da yadda ta kaya ta kowa ma zai kiyaye mu thumma khurujuhum yawma uhud sannan sai fitar ranar uhud wanda kuma kaga su sahabbai ta fuskar su ko da aka fita uhud ba su fitar dan yaki ba Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya kawo cewa sai yaki ya riga ya faru kuma su ma sahabbai ta fuskar su asali ayarin da ya taho da kayan abinci shi suka sauko su kwato kayan su dawo ba tare da an yakin ba amma Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa sai an yi mai sai an yakin da suka fita yana daga cikin gurare da in ka je Makka in ka samu dama to ka je yawo na ziyara ba yawo na ibada ba inda akwai yawo na ibada guraren da in ka je zuwansu mustahabbi ne idan ka je Allah subhanahu wa ta'ala har lada zai baka akwai guraren da kuma a'a ana zuwa ne dan tarihi suna nan wanda ka Badar daga Madina zuwa Makka kilomita ce ta 400 zuwa da dawowa za ka tafi kilomita 100 kuma gurin yana nan dariji yadda komai da dabinan yadda suke da inda aka yi yaƙin dariji yadda bayan an kashe su aka zuba su suna gurin mu Allah ya taimake mu mun je mun taka gurin sannan makabarta waɗanda aka kashe a yaƙin Badar cikin musulmi tana nan gefe har yanzu da sunayen duk waɗanda suka mutu a wannan ainihin wato wajen shi yasa kaga Allah ya faɗa cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun sai ta yi jadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun sayta wa idh ya'idukum Allah wutuna lokacin da Allah ya muku alƙawarin ihda ta'ifatin annaha lakum sai daga cikin bangarori guda biyu cewa ɗaya ta kuce amma wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum ku kuna su wa'anda ba sa dauke da makamin wannan suka taho da ayarin abinci su kuke su fitara ko ku karbi ayarin dukiyar da suka taho da ita shine takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabir al-kafirina kaga sai ce yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila wa law kariha al-mujrimun don kaje hatta inda aka ce ga dutsen da aka ce mala'iku sun sauka a ranar Uhud ranar Badar duk zaka ga gurin ake wannan shine dutsen da mala'iku suka sauka a wannan gurin so yana da kyau musamman in Allah ya taimake ka ka hadu da wanda yake dan gari ne ya san ko ina da akwai dadi a ce mutum ya je wannan gurin yana zazzagawa kaga summa min thumma khurujuhum yawma Uhud sannan sai fitar ranar Uhud biman tabaqqa ga wa'anda suka ragu min tawagitihim wa ma lahiqa bil muslimina da abinda ya riski musulmi min al hazimati na karewa bi sababi isyan ar rasul saboda sabawa manzon Allah da suka yi wa azmil mushrikina ala ar ruju'i da kuma azamar da mushrikai suka yi listi isalihim dan tumbake su wa qada alaihim lin hukunci akan su laula anna allaha latafa ba dan Allah ya tausasa ba wa sallama ya kubutar da su thumma ma hasala yawmal ahzab sannan abin da ya faru ranan azab wannan malam yana so ya nuna maka yadda akai kokarin ya za a yi a kawo karshen annabi da sahabbai a Madina wata Badar shirin da akai musu ya za a karar da su saboda daular da aka fara assasa katta zaman to nan ne inda al'umman musulmi take da matattara wata ranan Uhud ga dalili wata ranar azab ga dalili ministi ma'i wato kuwar sharri jami'an na dukkan wani karfi na sharri sai da ya tattaro min al-mushrikina wal yahud wa dufat al-a'rab mushrikai da yahudawa da kuma larabawan kauye waɗanda ba su yi imani da Allah ba a lokacin, tunda dama Allah ya ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli. To wannan taron da aka yi a Hudu a Ahzab, in ka kalli taron da aka yi, shi yasa wasu daga cikin ƴan uwa da wasu dalilai suka zo da ina haskaka muku, nake ce musu yanzu wannan bai san yadda abubuwa suke tafiya ba na jihadi, yanzu wannan rigimar da ake, misali kawai zan bayar da ita ta fuskar population. Idan za a fita yaƙi, na ce asali musulmi ba sa dogaro da kammin fiyatun ƙalilatin galibar fiyatun kasiratan. Shi wannan yana faruwa ne a babin mu'jiza. In ba haka ba, ai ba hikima Allah ya ce muku wa iddu lahum mastata'atin min quwwatin ku yi musu tattali. To yana daga cikin tattalin hatta isti'dadi na yawa. Wannan shi ne dalilin da ya sa kaga Allah ya ce ayyuhan nabiyyu harrijil mu'minina 'alal qital. Da ya ce ka zuga su ka zaburar da su su tashi su yaƙi, sai ya ce in yakun minkum 20 sabiruna, in akwai mutum 20 masu haƙuri, sai ya ce ya galibu mi a kai, za su rinjaye mutum nawa? 200. Mutum 200 in ka raba shi 20, kowa nawa zai samu? Kowa 10. Wa in yakun minkum 100 sabiratun, sai ya ce ya galibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun bi. Kaga mutum wannan 1000 in ka raba mutum 100 nawa kowa zai samu? Kaga har yanzu 10. To asali a farko, idan an fita kowane musulmi shi kadai, to zai fuskanci kafare guda 10 ne. Amma Allah da ya saukar da wannan dokar sai ya ce al'ana, amma yanzu kafafallahu ankum, Allah ya sassata muku saboda wa alima anna fikum da'afa, ya san a cikin ku akwai masu rauni. Sai ya ce in yakum minkum 100 sabiratun, sai ya ce yaglibu 200. Yanzu 200 in za a raba wa mutum 100, yanzu nawa kowa zai samu? Kaga mutum 2 ko? Yanzu an sabge mutum nawa? Mutum 8. Haka ne? To idan yanzu rindinar da ta fita za ta je ta yaƙi waɗanda ba musulmi su 1000 ne, sai rindinar waɗanda ba musulmi su kuma yanzu ya kai 2000. Yanzu 2000 in za ka raba shi zuwa ga mutum 1000, nawa kowa zai samu? 2. Amma idan za a fita a je a buga, rindinar musulmi mutum 1000 ne, rindinar waɗanda ba musulmi ba mutum 3000 ne ko 4000 ko 5000, ya halatta a tsaya? A nan gurin za mu ce kan minti a tinƙalila tingala mafi a tankasira can bai zini laha a kabbara. Idan wannan ake kallo, me yasa ranar Ahzabu ɗin nan da aka zo annabi ya kalli taron dangin da kafirai suka yi, ya ce wannan yaƙin ya fi ƙarfin mu, annabi bai san Allah ba ne? Ya ce wannan ba za a iya fitowa a yi gaba da gaba da su ba, abinda kawai za mu iya yi shi ne a yi rami, yadda ma za a yi kar a basu su hauro su shiga garin. Wannan faƙarin ƙoƙarin yin ramin ne fa, sai da aka yi awa 72 da annabi da sahabbai, ba wanda ya ci abinci. Wanda ni na je inda ramin yake, na gani rami ne aka haƙa shi ta inda za su iya haurowa su shigo Madina, haƙar da annabi da sahabbai suka, ya fi kilomita 30. Awa 71 abu. Na biyu, to sai na ce ma wasu, yanzu a cikin rigingimin nan da ake kai, kullum suna ta zagin hukumomin ƙasashen Laraba, sai ɗauka cewa kawai abu ne mai sauƙi. Yanzu ka ɗauki America, yanzu a population da ake da shi na mutane a duniya, ita ce ƙasa ta nawa? Tana dai ita ce ta farko ko? India, Anya kuwa ba tana ba sai? Yaushe suka wuce tana? To misali yanzu mu ɗauka cewa tana ce ta farko, India ce ta biyu. Population ɗin America ta fuskar yawa a duniya ita ce ta nawa? Tana cikin alissafi, ana ganin cewa ita ce ta uku a duniya wajen population ko? Haka ne? Yanzu ka ɗauki Najeriya, idan ka ɗauke ta, Amerika nan tana da jihohi guda tala guda hamsin, Najeriya na da jihohi guda 36. A cikin Amerika nan akwai jiha guda ɗaya da ta girman din Najeriya. Tunda tsakanin wata jiha zuwa wata jiha saboda faɗin ƙasar ana samun hatcanjin waida. Haka ne? Idan Allah mutum ba mahaukaci ba ne, ka ce shugabannin Najeriya su tashi su ɗauki makami a yaƙi da Amerika, ka san baka san abin da kake ba. Saboda ka ajiye ta fuskar ƙarfin makami ko ta fuskar population ɗin, akwai wa? Akwai bambanci. To, in wannan Najeriya da take da lissafin mutum miliyan 200 da wani abu, a daidai lokacin da suna da jiha ƙwaya ɗaya da ta fi duk girman ƙasar, ka zo kana kallon cewa shugaban Najeriya abinda kawai ya kamata shi ne ya tashi ya je ya hau faɗa da waɗannan wa mutanen. Kaga rashin sanin lissafi na hatta ƙa'idojin musulunci ta fuskar jihadi, to ballantana ƙasashen Larabawa, wanda yanzu ƙasar Kuwait da ake magana, ƙasa ce fa da akwai jihohin da a Najeriya na tabbatar da jihar Kaduna population ɗin da take da shi ta fi Kuwait girma gaba ɗaya da 'yan ƙasa da baki. To gaba ɗaya yanzu ɗauko ƙasar Saudiya, waye ya san population ɗin da ƙasar Saudiya take da shi na mutane? Miliyan 40 da nawa. Jihohi nawa yanzu za ka haɗa a Najeriya ba su wuce yawan Saudiya ba? Kano ta fi su yawan jama'a ta fuskar population. Yanzu don Allah, ƙasar da take da wancan population ɗin ko ta fuskar jama'a Amerika da Saudiya da ba ta wuce girman wasu jihohi ba ko wata jiha a ƙasar ku, lallai wannan ne kake cewa shugabannin ai abin da ya kamata kawai shine su tashi su je su faɗa da wancan. Faɗa mun ta ina faɗan zai yi ko ta fuskar population ne? So inda mutum ya san me ke tafiya, galibin ƙasashe da suke hurɗa da waɗannan ƙasashen na Turai mu'amala ce ta kafa ƙarfi na. Wato irin ka san akwai mutumin da za ku haɗu da shi kullum haka za ka mai murmushi ka mai dariya don ku rabu lafiya saboda kana gudun sharrinsa. To haka fa ake yi ma. A yanzu ba kuna kallon shugaban ƙasar Venezuela ba, yana kan ƙasar sai duruwa aka yi lokaci ɗaya aka ɗauke shi yana kan mulki daga Amerika, daga ƙasar shi aka Amerika da shi aka gurfanar da shi gaban kotu. Yanzu in shugaban ƙasar ku ya ce zai yi wannan, yana da amincin abin da ya faru da shugaban ƙasar Venezuela ba zai faru da shi ba? Amma wanda kawai bai san komai ba mahaukaci ne, sai zauna kawai yana ganin kaman abu ne mai sauƙi, ai kawai a tashi a yi ne, a yi rigima kawai, ba ka abin yake ba. So dole wanda ya san yadda ƙasashen suke da yadda ƙarfinsu yake da yadda population ɗin yake, ya san Amerika da yadda population ɗin take da yadda ƙarfinta yake, babu yadda za a yi ka ce kawai kana ganin abu ne mai sauƙi a tashi a yi gaba da gaba da su. Wallahi ba abu ba ne mai sauƙi. So galibinsu mu'amala suke yi da su mu'amala ta lalura. Kana da ƙarfi to bari in lallaɓa ka don in gudu in tsira daga sharrinka, kar ka zo ka je ka janyo bala'in da ƙasar ma a rasa ta gaba ɗaya. Ko kuwa tunda mace ce ta faɗi magana a Ƙur'ani, Allah ya hikaito maganarta cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan, wasu masu mulki in suka shiga wani gari sai aka kawo shi na kira a siyaƙi na sharaɗi. Sannan na sha faɗa nake ɗaliban da suke da ilimin nahau da sarhu da balaga su je su kalli abin da Allah ya yi zuba a aya. Aka buɗe ayar da inna harfi na taukidi, sannan aka kawo almuluka, ka gani jam'i na masu mulki, sannan aka kawo idza dakhalu qaryatan, aka kawo idza kayan aiki na shar'i, sannan aka biyo sharaɗin da jumla ta fi ilimin madin. Idza dakhalu qaryatan, kaga aka kawo qaryatan na kira a siyaƙi na sharaɗi, dan ka gane ba sai wancan garin ba da ita matar take magana. Tunda na kira ta a siyaƙi na sharaɗi, kowane gari a duniya abin yana iya faruwa da shi. sannan afsaduha aka sake kawo jawabi na shar'i din wanda ghairu jazim innal muluka idza dakalu qalatan afsaduha waja'alu izzata ahliha adilla duk wanda kake ganin babba ne in suka shigo sai sun mai da shi kasantacce sannan Allah ya rufe jumlar da fi'ilun mudari li yadullu ala ad-dawam wal istimrar dan a nuna maka cewa abin zai ci gaba kuma haka zai dawwama in wasu masu mulki suka shigo wani gari za su lalata garin ne sannan duk wanda ake ganin babba ne sai sun mai da shi kasantacce Allah sai ya ce wa kadhalika yaf'alu haka kuma suke aikatawa an fahimta yi amma wanda yanzu gashi nan annabi ne da kai wannan taron dangin zahirin abin da ya kalla yafi kowa sanin Allah da dogara ga Allah amma bai ce ai kabara a dumfare su ba Allahu akbar saboda ka'idar tan minfi a tin qalilatin gada ba su a tan me a sai ce kawai waɗannan mutanen ba za a yi tarar su ba abin da kawai za mu iya yi shi ne mun yi zani ta inda za su shigo kar a bar su iya haurowa garin iya abin da suka iya kenan fa a ranar ne annabi ya kira shawarar ya za a yi lokacin ne Salman al-Farisi ya cewa mu in irin wannan rigimar ta taso mana a Farisa a can haƙa muke mai rami ke da maƙiyayan sun zo ba za su iya shiga garin mu kaga yanzu ba magana ake ta a fuskance su a yi faɗa ba magana ake ce yanzu ya za a kwaci kai ko to shi yasa yadda kadiyar ta faru Allah ne ya shiga lamarin shi yasa kaga Allah da ya tashi zai kai to abin da ya faru sai da ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu tuqu ni'matallahi alaykum ko tuna ni'imar da Allah ya muku idza atkum junudun lokacin da runduna ta kafirin duniya ta taru akan ku fa arsalna alaihim rihan ni kuma na turo musu da iska wa junudan lam tarawha da wata runduna wacce ku ba ku ganin ta sai ya ce wa kana Allahu bima ta'maluna basira sai ya ce idza'ukum min fawqikum an zo muku ta sama wa min asfali minkum an zo ta ƙasa wa zagatil absar a haka ma fa makiyan da suka zo suka samu an yi ramin da ba za su iya haurawa ba su shiga garin ba da suka tsaya gefe da suka dinga cillo kibiyoyi tana faduwa Madina a lokacin ne Allah ya ce ija'ukum min fawqikum wa min asfali saboda kana tsaye kana jin kibiya na wucewa kana kwance kana jin kibiya na wucewa a lokacin ne Allah ya ce wa izzagatil absar wa balagatil qulubul hanaji wa tazunnuna billahi zununa anan ne Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida ba ka safi annabi ke ce wa sahabbai ba waye zai tashi yayi kaza yana da aljanna ba a samu wanda ya tashi ya ce bani ya rasulullahi amma ranan saboda ba su fa hauro ba sun shiga garin ba fa sun zo sun samu an yi rami sun kasa hauro amma da suka koma saboda taron dangin da aka yi kawai na ana so sai an karar da su da aka dinga cillo kibiya annabi ya ce waye zai je cikin mutanen tun ya taho min da labari yana da aljanna na rantsi da Allah a ranar ba wanda ya iya motsa da shi yasa ita rigima ba fatan ta ake ba zaman lafiya ake fata ake in Allah ya kawo abu a matsayin jaraba sai a yi sai a haƙuri wanda kaga ya zo yana kafa hujja kawai da aya kan minti a cikin kalila cikin galaba a kan kasirata shikenan ya ce kawai kowane hadari a kuta mai bi yawan waɗanda ba musulmi ba a fuskanci su a'a ba haka ake ba algata mala shi yasa in kai komanda ne ka jagoranci mutum 2000 mutum 1000 za su buga da mutum 2000 to daga lokacin da aka ji sai ka fahimci cewa yawan su ya ninninka ku to yanzu wajibin da ke kanka za ka fito da rundunar ka dawo da ita ku dawo a sake shi haka fa ake yi fa to shine yanzu bari mu karasa wannan gabar sai yake cewa wa azmihim da kuma yanke da suka yi alaktila'i daulatul islam fil madina akan sai sun timbuka daular musulunci a madina min jizuri hatin daga tushenta lakin Allah sai dai Allah azza wa jalla nasara abdahu ya taimaki bawansa wa azza jindahu sannan ya buwa yadda rinjinarsa wa hazama al-ahzab wahdahu ya rusa kungiyoyin kafare da suke wa annabi tarin nan gishi kadai wa kana hadhihi hiya akhir muhawalatihim al-fashila to wannan shine ƙarshen kokarin da suka yi wanda ya zama to wannan kokarin sai zama watsatsi liman iqyamid dawlatul islam fil madina wajen hana daular musulunci tsayuwa kaga sai da suka yi diddin gaman da zasu yi dan su kawo ƙarshen abu hatta qala ar-rasul ba'da hasila annabi ya faɗa cewa al'ana nabzuhum yanzu kan lokaci yayi zamu yaƙe su wala yazuna na ba za su iya yaƙan mu ba na hannu nasiru ilaihim zamu je gurin su wannan akhrajahu al-bukhari fi kitab al-maghazi babu ghazwat al-khandaq kaga anan bukhari ya kawo wa tahaqqaqa ya tabbata ma qalahu sallallahu alaihi wa sallama abinda annabi ya faɗa falam tumdis sanawatu ma'dudatun sanawatun ma'dura wasu shekaru diddiga goba su wuce ba hatta sara ilaihim rasulullahi bi jushin mal'at sahala wal wadi hasila annabi ya ji musu da rindinar da ta cika sahal da wadi wa fataha allah alla ya buɗe linabihi ga annabin sa makka ta buɗe makka wacce ita ce asimata shirki wal wasaniyata ana zaka ita ce haida kwata ta shirka da botan gunki a wancan lokacin kuma ita garin makka ai duk yakin da za a yi a gayyato waɗanda za a gayyato su suke gayyatowa suna ganin ba su da kwanciyar hankali a lokacin in ba an kai annabi ƙasa ba sai yake cewa litahulla mahallaha daulat at-tauhidi dan ta sauka masaukin ta daula ta tauhidi wal adli da adalci wal imani da imani wa min samma daga nan ne danatil jaziratu dukkan yankin larabawa ta ƙasanta ko ta kusanta kulluha dukkanta li rasulillahi wal mu'minin ga annabi da mu'mini bal ba dana al'alam bi asalihi sai daga nan ne duniya ta jawo ga baki ɗayanta da annabi tun da aka yi wannan yakin hazaɗin Allah ya shigo ciki amma ku duba ku gani ai Allah ne da kanshi ya faɗa cewa wato idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha da rindinar da ku ba ku ganta ba Allah ne ya yi kenan a zahirin yaki a abin da ya bayyana yadda kaga annabi ya ce wannan rijimar ba za a iya tunkarar ta ba sai dai ai kaza ashe kenan da wannan zaka fahimci in al'ummar musulmi sun san abin da suke yi ba kowace rijima ba ce zaka ce zaka yi ne zaka tare ta an fahimta ai sai ce bal wa adhara Allah dinahu Allah ya bayyana da addinin sa ala dini kullihi wa qabal mujrimuna sannan wa'annan masu kunnan kashin suka tabe wa min asalibul mujrimina fil man'i sai malam zai faɗi daga cikin hanyar da suke bi wajen hanawa masu imani shine al-sulubut tasi nasara shine man'ur rasul wal mu'min min dukul haram hana annabi da masu imani shiga harami shine malam sai ya ce wa sayati al-hadithu an zalika insha Allah ko kuma zance zai zo akan wannan in Allah da fi asalibil lati yaktasu biha al-mushrikuna a cikin uslubun da mushrikai ku ga annabi a garin aka haife shi yana da ƴan uwa yana da dangi ya zo zai shiga ɗakin Allah mai alfarma aka tare aka ce ba zai shiga ba kuma manzon Allah ya haƙura a shekarar da ya zo zai shiga aka ce ba zai shiga kuma ya haƙura ya koma sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sa mutane a fahimta addini fahimta ta karatu ba fahimta ta hayaniya ba ko ka san akwai hayaniya ta social media ne ko an fahimta yi yawa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa kaga su da suka fahimci wannan ai sun san cewa yawa wani abu ne wanda yake da tasiri a rayuwa ko to shi yasa kullun zaka su suna alfahari da yawan su dan yawan nasu yana da amfani mu ne wani su gurare yawan namu sai a hankali wanda ka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yauna minti ji malam Musa malam Yusuf daga Difa Niger to amin
yace akwai yayi ki
ya haifi a IMB
kuma shi ya samu suna an magana shi su da shiri gode wa suna
wani suna ya samu su
wani suna suke
zuwa kariya ne wai ka ji wai IMB da sunan su suke ba da ma'anan Al-Hasan dawa ba su san cewa da Al-Hasan da Husainin na asali ba ma rana ɗaya ka haife su Al-Hasan shine babba Al-Husaini shine karami tsakanin su akwai shekara ɗaya an fahimta yi ba wanda ya ce sai ka haifi yan biyu za ka sa suna in an haifin makaɗa wannan shekaran kana iya sami Al-Hasan shekara mai zuwa in an sami Husuna in ka samu wani kana iya sami ma Al-Husaini a fahimci wannan to wannan maganan cewa wai da sunansu suke zuwa ba dama a canza asa Al-Hassan ko Al-Husaini ba gaskiya bane sannan Al-Hassan da Al-Husaini jikokin manzon Allah a fahimci ba tagwaye bane da ma'anar rana dai suka zo duniya an fahimta ai to yana da ikon ya samu su kowane suna mai kyau ya samu wannan Abdullahi ya samu wannan Abdurrahman duk yana iya yi an fahimta ai ya samu wannan Abubakar ya samu wannan Umar yana iya duka wannan ba matsala ya samu wannan Muhammad ya samu wannan Ali duk yana iya Allah madaukakin sarki ya samu dace wa bihadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi